Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatar an wayi gari lafiya. Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ta'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Yau Juma'a 11 ga watan Fabrairu shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
To Hanifa, Amurka ta yi Allah wadai da wani yunkurin kai hari Saudiya da ƴan tawayen Houthi masu samun goyen bayan Iran suka yi. Kasar China mai cewa kar kasashe su yi amfani da gasar Olympic na lokacin hunturu wajen yada manufofin siyasa, ta shiga yada nata manufofin na siyasa. Sannan kasar Russia ta fara wani gagarumin atisayen soji na tsawon kwanaki 10 a kasar Belarus jiya Alhamis.
Kanin labaran duniyar kenan. A fannin rahotanni kuma za a ji cewa an ceto wasu matasa su fiye da 60 da aka yi yunkurin fita da su zuwa kasar Libya.
Ni ban san abin tafiyan haka yake ba. Kwana nawa ne mutum bai wanka ba kuma ga yunwa ga sanya hanya.
Za a kuma ji rahoto kan matsalar cunkoso a gidajen gidan gyaran hali a Najeriya.
Rashin yin shari'a ta da cikin sauri babban abin da ke kawo ta shine masu gabatar da kara.
Kamar kowace ranar Juma'a muna tafe da shirin Maniniya, amma duka bayan kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Ka'almasi Garba. Mai bayar da shawara ga kasar Amurka kan harkokin tsaro Jack Sullivan ya yi Allah wadai da wani yunkuri da ƴan tawayen Houthi masu samun goyen bayan kasar Iran suka yi na kai hari da jirgin yaki mara matuki kan filin jirgin saman kasa da kasa na Afa da ke Saudiya. Sannan ya ce kasashen kawance za su sa kafar wando guda da ƴan tawayen. Mutane 12 sun samu raunuka a filin jirgin saman daga baraguzai bayan da na'urorin tsaron sararin sama suka cafko jirgin jiya Alhamis, a cewar rundunar gamayya da kasar Saudiya ke jagoranta a yakin da ta shiga yi da ƴan tawayen tun daga farkon shekara ta 2015 bayan da ƴan tawayen suka hambare gwamnatin da duniya ta amince da ita. ƴan sa'o'i daga bisani ƴan tawayen sun dau alhakin kai harin. Duk da nanatawa da kasar China mai masaukin baki ta yi cewa kar kasashe su shigar da harkokin siyasa a wasan Olympic na lokacin hunturu na shekara ta 2022, China na amfani da wannan wasan wajen yada manufofinta na siyasa, a cewar masu lura da al'amura. Alal misali, sun yi nuni da zabar wani soja da ya samu raunuka a wata musayar wuta da sojojin India a matsayin mai rike da fitilar gasar, da kuma bayyanar wani dan karamar kabilar nan ta Wiga mai fama a lokacin bikin kunna fitilar gabanin bude gasar. Kwararrun sun yi nuni da yadda siyasar yankunan duniya ta sauya tun bayan da China ta dau nauyin gasar Olympic a karon farko a lokacin bazarar shekara ta 2008. Kasar Russia ta fara wani gagarumin atisayen soji na tsawon kwanaki 10 a kasar Belarus jiya Alhamis. Sannan ta girke wasu jiragen ruwa na yaki guda 6 a tashar jirgin ruwan tekun Bahar Aswad, wanda ya janyo kakkausar suka daga jami'an kasar Ukraine, waɗanda suka fassara wannan mataki da Russia ta ɗauka a matsayin yadda zaman tsatsarki karuwa a yankin. Atisayen da Russia ke yi a Belarus ya kunshi dubban sojoji da manyan kayan yaki, irin su makami mai linzami samfurin S-400 da makamin tsaron sararin sama samfurin Panzer da jiragen yaki samfurin Jet Su-35. Kuma ana wasu daga cikin atisayen ne a wurin da bai wuce kilomita 210 daga Kyiv, babban birnin kasar Ukraine ba. Ma'aikatar tsaron Russia ta ce jiragen ruwan sun isa tashar jirgin ruwan Sevastopol da ke Crimea, wanda Russia ta kwace daga Ukraine a shekara ta 2014, sai da suka yi tafiyar kilomita 13,000 daga tekun yankin Baltic don fara wannan abinda jami'an Russia suka kira atisayen sojojin ruwa. An tsara waɗannan jiragen ruwan masu ɗaukar jiragen sama ne ta yadda za kuma su iya daukar sojoji motoci da sauran kayan yaki da za a sauke su a gaba
ko an jima kadan zamu kawo muku karshen labaran duniyar amma kafin nan bari mu shiga taskar rahotannin namu inda za a ji yadda hukumar yaki da safara da fata wucin bil adama ta Najeriya wato NAPTIP ta ceto wasu matasa daga hannun masu safarar mutane yayin da ake kokarin tsallakawa da su kasar Libya matasan dai sun bayyana nadama tare da yin gargadi ga ƴan uwansu matasa game da hadarin da ke cikin tafiyar daga Kano ga Muhammad Ibrahim Kwari da karshen rahoton
Tun da fari dai hukumomin tsaro na Jamhuriyar Niger ne suka yi nasarar ceto matasan su 61 a yankin mai aduwa na kan iyakar Najeriya da Jamhuriyar ta Niger yayin da masu kitsa fataucin matasan ke kokarin tsallakawa da su akan hanyar su ta zuwa Libya matasan waɗanda suka hada maza da mata yanzu haka suna nadama tare da yin zana sani game da halin da suka tsinci kai
wani church member mu ne tun shekaran da ya wuce yace min wai akwai aiki a Libya na ce mishi ba wancan lokacin bane ina son je sai shi din ya tafi sai zai samu Facebook number tunana mun fara chatting da shi sai ya ce min wai yanzu akwai aiki a Libya shine na zo ni nan Kano ya hada ni da wani wanda zasu tare ni a gurin ni ban san abun tafiyan haka yake ba kwana nawa ne mutum bai wanka jawaba kuma ga yunwa ta sanya hanya
wani abokina ne muke tafiya da shi tare ya samu ya tsallaka je kasar Libya shi ya kira ni shi ya ce min to ina samu daman zuwa Libya zan je na ce min eh zan je ga wani lambar da zai turo min na kira lamba za a zo a dauke ni mu je ni hanyar da aka bi da mu dai ban dauka kaman wannan hanyar za a bi da mu ba ta kasa ne aka bi daga nan aka tsallaka da mu kasar Niger to inda dai aka kai mu dai gaskiya ka san inda muke an kai mu wani gida muka yi kwana uku cikin wannan gida to tun lokacin da na fara da na sai saboda gaskiya hanyar da aka bi da ni ban san wannan hanya za a bi da ni ba shi yasa nake da na sai
dawo da matasan su 61 na daga cikin sakamako mai alfanu da kawancan aiki tsakanin hukumar NAPTIP mai yaki da fataucin bil adama ta Najeriya da hukumomin tsaro na ketare musamman kasashe makwabta irin su Jamhuriyar Niger inji Mr. Yohana Haruna jagora jami'an NAPTIP dake sintiri na musamman a shiyar Kano
harkan na human trafficking abu ne wanda ya shafi kasashe jewa na duniya saboda haka sai hukumar NAPTIP ta dauki mataki na musamman wanda aka zanna da kasashen kusan kasashen duniya akan sai mun hada kai samu ci nasara wannan yaki da fataushi da dan adam Niger tana da daga ciki ya ko sun ketare sun shigo Niger to Niger sai su dawo mana da su kuma sai mu tafi mu karbe su mu dawo da su cikin Najeriya ko wannan din ma haka so a takaice dai zan ce police na Niger su suka kama su suka hand over ma immigration na Najeriya wanda suke kan border amma ya duwa mu kuma sai aka sanar da mu muka tafi can muka dauko su muka kawo su nan Kano
yanzu haka dai waɗannan matasa sun yi jan hankali ga ƴan uwansu masu kuɗi zuwa kasashen waje domin neman kuɗi
jan hankali na shi ne matan da ba su san hawa da sauka ba su mai da hankali don saboda abin da ya riga ya faru da mu ba mu so ya kara faruwa da mu daga gaba
abin da dai zan nake da shi zan ce shi ne wanda dai aka zo za aka ce za a kai shi kasan waje ya tabbata yana da passport ya san ainihin hanyar da za a bi da shi
ke dai hukuma ta NAPTIP ke tsare-tsaren sada waɗannan matasa da iyalansu Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
To ana nan dai tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
Bankunan kasar China sun samar da basuka na aiwatar da wasu ayyukan ci gaba a yankunan kudu da Sahara na Afirka, fiye ma da dokacin basukan da wasu kasashe masu karfin tattalin arziki suka samar ma yankin daga shekara ta 2007 zuwa 2020 bisa ga wani sabon bincike. wata cibiyar binciken ayyukan ci gaba a duniya mai mazauni a biranen Washington DC da London mai suna Center for Global Development jiya Alhamis ta kuma ce bankunan na China sun samar da wuri na gugar wuri har dala biliyan 23 don gudanar da ayyukan gwamnati da na bangarori masu zaman kansu a yankin. Wannan adadin ya rubanya dokacin adadin basukan da bankunan Amurka, Japan, Jamus, Netherlands, Faransa da Afirka ta Kudu suka bayar ma yankin. Wannan ya magaza kudin da yankin ke bukata don gina hanyoyi, madatsun ruwa da gadoji a cewar Nancy Lee wadda ta jagoranci binciken. Jami'an tsaro a Sudan sun jefa hayaki mai sa hawaye don korar masu zanga-zanga da ke kokarin yin tattaki zuwa fadar shugaban kasa jiya Alhamis a yayin da ake zanga-zanga a fadin kasar ta nuna rashin amincewa da juyin mulkin da sojoji suka yi a watan Oktoba bara da kuma yawan kame masu nasaba da siyasa. Wannan juyin mulkin ya kawo ƙarshen wani haɗin gwiwa tsakanin sojoji da jam'iyyun siyasa wanda hakan ya janyo tofin alatsi ne a duniya da kuma jefa Sudan cikin rudamin siyasa da tattalin arziki. Jerin zanga-zangar da kwamitocin nuna turjiya na unguwanni suka shirya ya janyo dubban mutane kuma mutane akalla 79 aka kashe baya ga sama da 2000 da suka samu raunuka yayin murkushe zanga-zangar. Yayin da Rasha ke ci gaba da girke sojoji akan iyakarta da Ukraine, jami'an gwamnatin China kuma ke neman kuntata ma kasar Lithuania saboda bude kofa da tewar Taiwan. Shugabannin kwamitocin majalisar dokokin Lithuania kan tsaro da na harkokin waje sun yi kira ga aminansu na Amurka da su kai musu dauki. Sakonsu a bayyane yake, wato kasar Lithuania na kokarin taka burki ma biyu daga cikin kasashe mafiya karfi da ke kalubalantar Amurka, kuma sai da taimakon Amurka za ta iya nasarar kare kanta daga takalar da Rasha da China ke yi. Sakon dai da suka tura ma 'yan majalisar dokokin Amurka shine Lithuania na iya ci gaba da zama kasa mai karfi kuma shamaki ga Rasha, to amma za ta so a agaza mata ta wajen tauna tsakuwa ga Rasha da kuma tabbatar da ganin cewa yunkurin China na yin zagon kasa matattalin arzikinta ya ci tura.
Gaida Ibrahim ka Almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Batun cinkoso a gidajen gyaran hali a Najeriya inda batun ya jima yana daukar hankalin jama'a kuma duk da kokarin da mahukunta ke yi don magance matsalar har yanzu ana samun cinkoson abinda wasu ke ganin muddin ba a daina samun tsaiko a harkar shari'a ba to matsalar za ta ci gaba da wanzuwa ga Muhammad Nasir da cikakken rahoton.
Cinkoson jama'a a gidajen gyaran hali a Najeriya abu ne da ya zama wa gwamnatin kasar kashin bakin tulu tumma ba lokacin cutar corona ba lokacin da ake bukatar rage cinkoson jama'a wuri daya ko bayan kwamitin da gwamnatin kasar ta kafa na rage cinkoson gidajen gyara hali akwai wadanda dokar kasa ta baiwa dama ta yin afuwa ga wasu dake zaman kaso kuma suna aikin su amma dai har yanzu ana samun cinkoson a gidajen gyara hali. Wasu jama'a na ganin rashin yanke hukunci cikin hanzari na daga cikin abubuwan da ke kawo cinkoson.
Sunana Bashir Ibrahim Tambol, nini babban magatakardan babban kotun jihar Kudu. Rashin yin shari'a ta cikin sauri babban abin da ke kawo ta shine masu gabatar da kara. Saboda za su kawo mutum wanda suke tuhuma ya aikata kaza. To amma wurin kawo shaidan nan ai shari'a nan a gama. To kuma wannan irin abubuwa kaga ba yadda za a yi ita kotu ba za ta ce ta fase. Anyway akwai dan lokuta da kotu ke bada in ta ga alamun ba ba ku da shirin yi ta sallami shari'a amma dai rairar wannan shi kotuna ke fuskanta a matsayin barazana wurin gabatar da shari'a.
Jami'an tsaro na daga cikin masu gabatar da kararraki a gaban kotuna kuma wasu lokuta kotuna sai su yi ta daga kara saboda wasu abubuwa da suka hada da cigaba da gudanar da bincike yayin da masu jiran shari'a ke cigaba da zaman jiran shari'a a gidajen gyaran hali.
Wasu mutane da ke zaune a gidan yari ba tare da an yi musu shari'a ba amma sun kwashi shekaru wasu hudu, wasu shida, wasu har takwas zaune a gidan yari ba tare da sun fuskanci shari'a ba. Kaga wannan tsari bai yi ba. Bayan ba a musu shari'a ba gashi sun tunkushe gidan yarin, sun matsu da waɗanda ya kamata su zauna gidan yarin bisa hukuncin da kotu ta riga ta zarta musu.
Sai dai kakakin rundunar ƴan sandan Najeriya a Sokoto ASC Sanusi Abubakar ya ce ba ko yaushe ne ake samun tsaiko ba wajen gudanar da bincike waɗanda ake tuma lokacin da ake musu shari'a a gaban kotuna.
Ya danganta ga yanayin shi case din. ƴan sandan mu suna kokari kwarai da gaske ko muna samun conviction sosai a cases din mu. Sai dai wasu ƴan kalilan wanda ana kan bincike ko kuma akwai wasu abubuwa waɗanda ake so suka shige duhu ake so a bayyanar waɗannan ba za a rasa ba.
Bisa ga yunkurin rage cunkoso a gidajen gyaran hali ko kwanan nan sai da babban jojin jihar Sokoto dake arewa maso yammacin Najeriya mai shari'a Muhammad Sa'idu Sifawa ya yi bitar wasu ƙararraki dake gaban kotuna.
Inda muka sallami mutum 11 daga ciki 33 aka ba da su beli na wucin gadi sai kuma wasu 17 da dan safanin ra'ayi ya tashi tsakanin ƴan sanda da ma'aikatar shari'a. Shi ne girma shi jojiya umarce su tsakanin su ya ba su wata uku su sasanta kansu shi zai koma ya saki bita wannan shari'a ya bunde kamata yi.
Wani abu da ke kara kawo cunkoso shine yadda ba a zartar da hukunci ga waɗanda kotuna suka yankewa hukuncin kisa. Abinda wasu ke ganin da ana zartar da hukuncin da watakila zai kawo ragowar aikata laifukan da ake yi ma hukunci irin na kisa. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir, yanzu kuma ga wannan somin tabin.
Ba irin inda da PDP ta tashi bane. Ta ruwan jam'u ne da yawa suka zo suka hadu. So zai yi wuya in ana tafiya a tafi tare. Dama kullum fati ana magana sunan shugabanmu Muhammadu Buhari ne. To yanzu kowa yana ganin Muhammadu Buhari ne zai tafi. In President Muhammadu Buhari ya tafi, yaya za a yi kowa yana kokari.
To idan Allah ya kai mu a shirinmu na hantsi za ku ji cikakken rahoton. Kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tasharmu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Manuniya. Na juma maki mako da ya wuce ICPC suka bada sanarwa ana binciken ayyuka wanda ke an karbi kudin su kuma an yi approval kuma kudin ya fita kuma an bada kwagilan kuma an bar aiki.
Daya daga cikin tsaffin sojojin Najeriya kuma mai fashin baki akan al'amuran da kan kai komo kenan ke ga wa duniya cewa rashin bibiyar ayyukan da gwamnati ke bayarwa ne ke kawo ha'inci. Shi ko wani dattijan tsohon dan jarida kuma dan siyasa cewa yake tunda da demokradiya ake ta maganar adadi to ya kamata a jingine duk wata maganar arewaci ko kuma kudanci.
Eh mun yadda ɗan kudanci su fito su nema idan jama'an Najeriya sun zabi ɗaya daga cikin su ai babu laifi amma ba wai a ce ala dole lokacin su ne yanzu su yi ba babu wannan tsari.
Sai dai shi wani tsohon commissioner da ke limancin wata kungiya da ke kokarin dunkule Najeriya guri guda cewa yake an bar talakan Najeriya cikin kunci.
In ana buƙatar talaka ya dan hakura ya danne damuwarsa dan a samu ci gaba to shugabanni ma su hakura su danne damuwarsu.
Da alamu dai ganin gangar-gangarar shiga zaben shekarar 2023 ya sa duk wasu masu sha'awar ganin sun taka takara sun fara jingine dukkanin kauyaci saboda tsohon gwamna so biyu kuma dan masarjan tarayyar Najeriya har karo uku a jere ya ce ya kamata ya gawo duniya babban ciwon Najeriya shine talauci da jahilci.
Sai gwamnati ta tashi sai ta haito da tsari wanda za ta fitar da al'umma cikin talauci sai ka zo ka ba wani kanwani ya maka titi tun daga Abuja har Kano daga Kano har Sokoto har Maiduguri amma ba zai yi ba sai an yaki da talauci da
waɗannan faso mun taɓa muka taɓo cikin tarin muryoyin da za mu tattaro muku a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan dake nuna wa mutane su kiyaye tumasanci shiri na 52 cikin jerin shirin manuniyan dake kokarin ganin tsakanin masu mulki da wanda ake mulka an kulla zumunci zumuncin kuma amma na ziyarar zagaye ayyukan da ake zazzagawa al'umma ne wani mai sharhi yace shi kadai ne adalci har ma dai shi manjo Muhammad Bashir Shu'aibu Galma mai ritaya na ganin rashin zagayen gani da idan ayyukan da ake ne ke kawo wasu masu kwangila na bugewa da ha'inci
zaka ji an ce an bada approval na gine-ginen hanya ko gidaje ko gina wadansu abubuwa ga sunan dai kudi zaka ji din bi an saki an bada kwangilan mulki abun fadi anan shine shin shugaban kasa President Muhammadu Buhari yana da wata hanya da yake samun sani ko ana yin wa'annan ayyuka koko a'a ko kuma ina aka kai na jima maki mako da ya wuce ICPC suka bada sanarwa ana binciken ayyuka sun fi nawa wanda yake an karbi kudin su kuma an yi approval kuma kudin ya fita kuma an bada kwangilan kuma an bar aikin ga babban hanya nan Abuja zuwa Kano sai ga an yi aiki sai ga an tsaya wani lokacin an yi tambaya a ce ai saboda damina ne ba ya aiki hanya sai damina a bari sai rani ya zo in rani ya zo babu wani canji
amma an ce ai zuwa ba za a gama ta
to lokacin da shugaban kasa zai tafi muna da tabbacin sauran wanda za su zo kila za su yi akwai wanda za su zo ce bashi yayi yawa kasar da yanda ake cin bashi indin bashi da ake bi a ce duk an yi wai nayi ayyuka ba a kai wani wuri ba kuma wani ya zo yace shi ma bashin zai sake nema ya dauka ya dora kai
da yawan ƴan kasa na ganin maganar taka takarar shugaban kasa a wannan karan fata ta riga ta haifar da bangaranci sai dai kuma duk da haka tsohon dan jarida kuma tsohon dan siyasa Alhaji Muhammad Rabi'u Bako ya ce ya kamata a bambance tsakanin demokradiya da ganganci ya rana cewa batu na zabe kawai kowa fitowa yake fadi manufofi a mai ruwan kurku amma babu wata magana ta kudanci koko arewaci
eh mun yadda ƴan kudanci su fito su nema idan jama'an Najeriya sun zabi ɗaya daga cikin su ai babu laifi amma ba wai a ce ala dole lokacin su ne yanzu su yi ba babu wannan tsari
kuna so da ƴan arewa da ƴan kudu duka kowa ya fito ya nema
kowa ya fito ya nema
amma me ya faru a baya ta yadda aka yi irin wannan tsari na karba karba musamman a jam'iyyar PDP wanda kuma ganin Jonathan ne ya gama APC ita ma ta ɗin ɗan takara arewa
a'a ai wannan ba a gota tsarin mulki ba ba a ce wai karba karba bane yanzu misali APDP sun ce kowa ya fito ya zo ya nema su kuma APC suna kokarin su janyo Goodluck ya zo yayi da sauransu to wannan ni ba zan ce wani abu da yawa a game da shi ba amma ina ganin wanda mutumin da kuka soka kuka ce bai iya ba shi yanzu kuke nema ku kawo ku ce ya zo ya mulkin Najeriya kuma za a sake jabe ta tini
tini ma dai wannan tangadin tunkuɗe juna akan maganar nuna bambanci ta sa wata kungiya ta fara bin ƴan ƙasar da ke kallon wannan magana ta bangaranci da niyyar ganin tayi zawarci har ma shugaban kungiyar mai suna One Nigeria a turance kamar Muhammad Salih Hassan na cewa ya kamata a gaya wa ƴan Najeriya cewa a dunkule guri guda babu wata maganar bangaranci
ba za mu mu iya gina ƙasa akan magana na bangaranci da bambancin addini da wasu abubuwa ba da shauransu kuma mu rika daukan su kamar cewa waɗannan abubuwan su ne za su nuna mana alƙiblan abin da za mu yi wannan ba daidai ba ne a yi demokradiya kamar yanda take a zaɓi cancantacce dan takara wanda aka ga ya cancanta aka ga ya dace sai a zabe shi kamar yanda a wancan lokaci aka zabi MKA Abiola daga Kudu kin ga abin da ya kamata kenan saboda a lokacin wannan zabe ne na mutane su suka zaba
shigen irin wannan manufa ta dunkulewar Najeriya kuma aka hangi wata kungiya mai suna Nigerian Agenda a turance na ga ƴan Najeriya cewa ya zama wajibi a sauya sabon salon jagoranci har ma shugaban kungiyar da tsohon kwamishina ne a jihar Adamawa Malam Ahmad Sajo na sanar duniya cewa yanzu dai kungiyar ta lura talakan kasar ne ke cikin kunci da wulakanci
mu da agendar mu Najeriya ce ba ko bangare ta ba ko kuma wani sashi na Najeriya ba
me kuke son cimmawa
babban abinda muke son ƴan Najeriya su fahimta shine irin maganganu da ake yi na wajen neman shugabanci muna son mutane su mai da hankali kan abinda zai sauya wa kasan nan akalar tafiyarta ta yadda za a samu shugabanci mai inganci yadda za a samu kasa kuma wadda albarkatu da ke cikinta ƴan kasan ne za su ci moriyar wannan albarkatu
kamar ba ku gamsu da yadda al'amura ke tsaya ba a matakin shugabanci a kasa kenan
ba mu gamsu ba kuma babban abin da ba mu gamsu da shi ba shine shugabanni sun fi mai da hankali akan hakokinsu na shugabanci abinda su zai dogare su a su shugabanni amma ba su mai da hankali duk hakokin talakawa to in ana
ya bukatar talaka ya dan hakura ya danne damuwarsa dan a samu ci gaba to shugabanni masu hakura su danne damuwarsu amma su shugabanni su samu nasu ɗari bisa ɗari talaka kuma su ce masa ya hakuri
wani zai ji ba waiwai musamman wanda ya san Ahmad Sajo a gwamnati a jihar Adamawa zai ci a ya aka bai iya dabba kashi bane lokacin da yake cikin gwamnati
eh to wallahi tabbas mun yi daidai gurgudun abinda Allah ya yarda mu mun yi kuma ba za a fasa yi ba
da lamu dai duk da irin kwakwazo da kwarmatan da wasu ƴan ƙasa ke yi cewa a hankada takarar shugaban ƙasa zuwa kudanci wasu ƴan arewacin Najeriya na ci gaba da nana ta sha'awar ganin sun fito don taka takarar shugaban ƙasar da suka ce magana ake ta adalci tsohon gwamnan jihar Zamfara da dan Masane mai ci zuwa yanzu karo na uku sanata Sani Ahmad Yariman Bakura na cikin waɗanda ke ganin idan aka ba su dama za su kawo talakan Najeriya sassauci yana mai cewa shi tunuma ya riga ya gane manya-manyan cututtukan Najeriya sune daga talauci sai jahilci
na lura da cewa matsalar Najeriya guda biyu ce wanda kuma har yanzu ba dauki wani mataki da ya dace a shawakanta ba ta farko ita ce talauci na biyu shine jahilci idan ka lura duk abin da yake da mutan adam a yau shine talauci wanda yake shi talaucin ma addinin muna ya kawo kafici mutuna ya kafa shi ma Allah akan talauci wani lokaci kaga to ana kama mutane a kai su daji a kan nefansa yanzu an kai ga za a kai hari a gari a kashe mutane a kwashi wasu to wannan ba komai bane jahilci ne da talauci domin idan akwai talauci komai ana yi sannan jahilci nan na addini ne da na boko domin ba mai ilimin addini wanda ya san Allah subhanahu wataala ka san akwai wuta akwai aljanna sannan ka je ka dauki makami ka ce za ka kashe wani don haka sai gwamnati ta tashi sai ta haito da tsari wanda za ta fitar da al'umma cikin talauci wannan shine kamata a sa gaba domin idan sun yi ta talauci sai ka zo ka ba wani kanwani ya maka titi tun daga Abuja har Kano daga Kano har Sokoto har Maiduguri amma ba zai yi ba sai an yaki da talauci da jahilci insha Allah
to duka duka kuma iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun ƙara leka kwanakin da suka rage wa masu shugabanci domin kuwa daga juma'an nan saura kwanaki 472 ne ga dukkanin waɗanda suke ganin sun yi dafifin dafe murafi ko su yi sallamar sakin kujerin albashi sa je su sake sabon fatauci kuma madadin dukkanin wanda suka taimaka wajen tabbatar da tattaro muryoyin da kan ji a cikin wannan shiri don tabbatar sun yi kyakkyawan jakadanci musamman ma dai Mahmud Ibrahim Kwalin jihar Kanawa da kuma Shamsiya Ibrahim Hamza daga babban birnin tarayya Abuja da suka tattaro muryoyi don tabbatar da mun yi adalci ni Isa Lawal Ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma ni mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya
da wannan kuma muka zo ga zango na ƙarshe a cikin shirin namu wato labarai amma a takaice
mai bayar da shawara ga kasar Amurka kan harkokin tsaro Jack Sullivan yayi Allah wadai da wani yunkuri da ƴan tawayen hudi masu sabon goyen bayan kasar Iran suka yi na kai hari da jirgin yaki mara matuki kan filin jirgin saman kasa da kasa na Afa dake Saudiya sannan yace kasashen kawance za su sa kafar wando guda da ƴan tawayen mutane 12 sun samu raunuka a filin jirgin saman daga baraguzai bayan da na'urorin tsaron sararin sama suka cafko jirgin jiya Alhamis duk da nanatawa da kasar China mai masaukin baki ta yi cewa kar kasashe su shigar da harkokin siyasa a wasan Olympic na lokacin hunturu na shekara ta 2022 China na amfani da wannan wasan wajen yada manufofinta na siyasa a cewar masu lura da al'amura alal misali sun yi nuni da zabar wani soja da ya samu raunuka a wata musayar wuta da sojojin India a matsayin mai rike da fitilar gasar da kuma bayyanar wani dan karamar kabilar nan ta Wiga mai fama a lokacin bikin kunna fitilar gabanin bude gasar kasar Russia ta fara wani gagarumin atisayen soji na tsawon kwanaki 10 a kasar Belarus jiya Alhamis sannan ta girke wasu jiragen ruwa na yaki guda 6 a tashar jirgin ruwan tekun Bahar Aswad
to masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi wato karfe 8 agogon Najeriya Niger kamaru da Chadi karfe 7 kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da Jumbe Hamza da ya hada shirin. Ni Hanifa Kabir Isa nake cewa mu tara a shirin namu na hantsi, idan Allah ya kai mu.